Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam to hoi ba. Kuda maha tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau shirin domin iyali ke fara haska fitila kan rahotannin da ke nuni da cewa ana fuskantar matsanancin karuwar mace-macen aure a dukkan jihohin Jamhuriyar Nijar, inda bayanai ke nuni da cewa an fuskanci mutuwa aure sama da 3,000 a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai, yayin da agadarsu rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan samu korafe-korafen neman kashe aure akalla 6 a kuma raba akalla 3 daga cikinsu. Rahoton ya kuma nuna cewa shekara ta 2021 ce shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a Jamhuriyar Nijar baki daya. Kamar yadda muka alkawarta, mun hada kan masu ruwa da tsaki domin neman sannin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta. Bakin da muka gayyata su ne Hajiya Halima, Sarmai Dattijiya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da Malam Sani Sabiu Suleiman, shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF, sai kuma Falmata Muktar Taya, shugabar kungiyar matasa. Wakilin mu a birnin Yamai, Sulemin Muni Barma, ya fara da tambayar Hajiya Halima Sarmai, yaya suke ganin wannan rahoto, kuma menene suke ganin ya haddasa wannan matsala? Sai ta bayyana cewa
a yanzu kamar yadda ake aure haka ake rabuwa, abin ya zama kamar wani ado.
Menene matsala? Tana ga kowa. Kaga mu a lokacin da muka yi soyayya muka yi aure, uwayenmu sun bar mu mun yi soyayya, uwayenmu sun bar mu mun yi zaman aure. Amma mu a wannan generation tamu, kamar mu muke ma yara soyayya, mu muke ma yara zaman aure. In ya ce in ɗa ne ya zo ya ka maka zancen soyayya, saka san na farko yawa ce ta ake aure, a wani gida ne, ni wani irin hali gare su. To kaga wannan hali da muka sa gaban nan neman abin duniya, kaga yana kawo cikas in tahiya ta yi tahiya. Kuma bayan haka yara yanzu wani abu da suke kamar aunawa ne suke, in gani in ina aihuwa ko ban aihuwa. Ka gani in aka yi aure kenan, aka yi zaman wata 3-4, aka ga shuru ne za a yi ka bincika juna. Ita yarinya daga bangaren ta uwaye su akai ta na a bincika ta, shi namiji ko da shi dai yake lahi ba ga gare shi ba yake, kullun lahi ta ake ga mata yake. Kenan su kawai namiji shi yana jiran in aka yi aure bayan wata 3 wata 4 ya yi lalle kam ana jiran wani abu mai muhimmanci. In babu wannan to matsala na ga mace kenan, ka gani daga nan matsala ta wara. Gida biyu ne za a gamu. To kowanne yana neman a zamantakewa ya musguna ma dan uwan shi, saboda kana kallon kamar wannan shi yana so ya ci dukiyata ne. Arme tun lokacin da aka ce za a sa aure, tun lokacin nan ne ake fuskantar matsala tsakanin gidajen nan biyu, da na uwaye da na amarya da na ango. To tun daga nan abin har ya kai ga zaman su na aure, to ka gani duk waɗannan matsalolin suna ciki.
Falmata, wannan rahoto na IN ya kwatanta cewar mata su ne suka fi maza kai koke a gaban kwamitinta domin a raba aure. Abin da ke nufin kamar kusan ku ne watakila ba ku da haƙurin zaman aure a yau, ya aka yi haka?
Lalle yanzu wannan abun ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan adadin da Association Islamic ta bada wannan nata ne, akwai na gidan shari'a na justice, akwai wanda aka yi a gidaje kina sake wannan ba san iyakarsu ba. Wai wannan abun da aka gani ne ake kwatantawa. Lalle in an ce bera na da sata da dawa na da wari, ana iya cewa matan ne za su kai korafi, amma su da kansu mahi yawancin su suke kai kansu hatta kasu ga kai su kai korafi. Na farko kamar yadda mama ta wadi ne, in kika ga namiji saboda duke shi ake kallowa, babu ruwanka, mai kida ne, mai shada ne, mutum ne, aljani ne, babu ruwanka. Kin dai ji an ce wani ne yana da kaza ke armi. Amma mata ma ya kamata ku lissafa lokacin da yake soyayya, yana zuwa gidanku yana Allah Allah marice tai magarba tai ya zo ya hira yana so ya ganki. Mutunan nan dan yana son ki ne ya armo ki ya kaki gidanki. Kinan abinda zai sa mijin ki ya zauna ke da shi, ki zaki kiran abin da zai zauna tare da ke. In kin bi kin ce wai dan duke shi zaki arme shi, in kin shiga tashar mota banza zaki safka wurin walakanci. Duk abin da ya ga dama zai tuni shi da kansa ya san da ba son shi kike ba, dan abin shi kika arme shi. Na daya. Na biyu, abin da ke kashe arme abu ne da muke so gwamnati ta tashi ta dauki sandarta ta mulki ta ba ma gawa kashi dan mai rai ya wani gurfaman da mutane suka kirkiro
kamar
kungiyoyin da ba gaira ba sabab ba
mata mata ne zan
mata da maza ake gamawa matan arme mazan arme samari ku gama saboda Allah da annabi dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko wani mai ciwa-ciwa da kai da baka aikin komai an gama ku an ce duk sati sai ka zuba shika ta kwasi to kai mai salar in shika 50 ka zuba wannan me maka saura in kana da salar in kai dan kasuwa ne wa to matar da baka aikin komai kuma ta sakanta mi aka ce ta shin namiji ko ma haukaci ne aka ce matar shi na biyayya yana ta shinshin ya zamna da ita ba zamna da ita ba wannan abu yanzu dai shine ummul ibadi sun mutuwa arni tunda ni na baki ka guda kudin kayan miya sai da rana da mariki ina ce sabu ya ta kwaske na zuwa duk sati ba a gidan ku ba ake baki ba wani abu kike shi da ni dai ban baki ba ina ce samu shi
kamar wata adashe ce ta zamani
adashe ce ta zamani a tattara miliyan 2 da jika wane ne a tattara a baki to wannan abu da mun san akwai association gwamnati ko projet yake kawa tana tallafa ma mata da matasa su yi sana'a an san inda kuɗin ya hito an san yadda za a sarrafa shi inda zai shiga to yanzu shi wanga ba gwamnati bane ba wani areke ba gare su ba wani association bace kawai kungiya ce in ma adashe ce ta dala 10 ta dala 20 ta uwaye da kakanni an san wannan babu mace ba a hana ta taiciwa ta kuɗin kayan miya kina re amma abin ne ya wuce kuna da in ka ta kasu sati kullun in ka zo sati ma ta kaba tanan ta tai wurin reunion bata magana maka ba kuma shika takwas a ce na gama ta ka wurin ga na gama ta ka wurin ga na gama ta ka wurin ko baka ci da ta ko baka da umhanin komai baka dauka wangare ne mana duk yana cikin abun da ke sa armen nan ya zama abun da ya zama arwan da daga duniya
malam sani ko malamai me kuka fahimta game da wannan matsala ta yawaitar mutuwar aure a nan jamhuriyar Nijar na farko abin da ke kawo mutuwa aure rashin sanin menene aure mutane ba san menene ma auren ba yadda tantu ta gai da sadda akai aure ba irin na yanzu bane ba da akwai kyakkyawar dabi'a to yanzu babu ita aure shi kanshi ibada ne manzo Allah ce aure sunna ta ce kuma wanda ya kwadai kan barin wannan sunnai to ba ya tare da ni babban matsala ni ina zuwa association islamic ina ganin duk abin da ake gayi ni kana iske ka yi mace kamar da ta kai 200 ko 150 ana neman divorce saki
sun zo neman a ba su takardar
saki a ba su takardar saki amma in suka zo ba su ba ake ana da musu sulhu su je su dawo kamar a samu wata lallai saki halal ne yana hannun namiji amma wani hadisi manzo Allah yana cewa saki halal ne amma Allah yana hushi da shi annabi ke cewa tunkahul mar'atul arba'a ana auren mace hudu na farko kana auren mace dan kyawanta kana auren mace saboda dukiyarta kana auren mace linasbiya saboda kaman babanta yana wani sarki ko yana wani deshi ko yana wani minister ka gane
babban mutum
kana auren mace dan addininta amma manzo Allah ya ce fa alaikum bi zati din na zaba maka wanda ke da addini saboda ita ke za ta samu diya masu tarbiya in za ka nema aure bincike ake yi na farko a nema addini wane yana da addini dan gidan wane ne ai baban shi mutumin kirki ne sannan ita yarinya in ta zo maka da sarmai amma ba ko yarinya wata yarinya sai an soyayya an gaji an lalace sannan sai a zo ayi aure ta ya za a yi aure da wama bai yiwa ne
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora a inda muka tsaya a bayanin malam mu kuma ji yadda waya salula ke taka rawa a wannan matsala kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara da malam Sani Sabiu Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa daga nan sai wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi